yayin da jam'iyyar APC mai mulki ta kasance ta fi kowa cin gajiyar hukunce-hukunce da kotuna daban-daban suka yanke na kujerun 'yan majalisar wakilai, jam'iyyar ta yi asarar kujerun sanatoci fiye da kowace jam'iyya kawo yanzu. Sai dai duk wanda suka rasa kujerunsu sun yi nuni da cewa za su ɗaukaka ƙara kan hukuncin. Kotun ta soke nasarar da jam'iyya mai mulki ta yi a yankunan Kogi ta Gabas da kuma Kogi ta Tsakiya. Haka kuma ta samu nasarar lashe zaɓe a yankunan Delta ta Tsakiya da kuma Delta ta Kudu. Kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaɓen Adama ta Arewa, inda ta ba da umarnin sake zaɓe a Filato ta Arewa, wanda Simon Modkon na jam'iyyar PDP ya lashe a ranar 25 ga watan Fabrairu na wannan shekara da muke ciki. Ɗan jam'iyyar PDP a jihar Filato, Emmanuel Macham, ya ji da wannan hukuncin ga abin da yake cewa.
Wannan abin da ya faru a jam'iyyarmu na PDP a jihar Filato gaskiya ba mu same shi da sauki ba. Abu ne wanda yanzu a cikin zaman makoki muke bisa ga abin da ya faru a wannan kotu bafil. Kuma na sani cewa wannan ya faru bayan abubuwa da dama wanda sun wakana a cikin wannan jam'iyya wanda ba su tafi daidai ba, tunani iri-iri, amma na sani wata rana za a sani cewa mu ne waɗanda dama muna siye akan gaskiya, muna siye akan cewa a yi adalcin ma jam'iyya. Babu yadda za a ce partin da tana opposition sai a ce wai an zo kafa shugabannin jam'iyya party a ce an samu irin matsaloli wanda an samu a jihar Plateau. Na biyu sa Hajiya Madina, ina son tabbatar miki cewa mu ma tonmu ne da a ce an bar jam'iyyar mu ta shiga cikin wannan riron wanda za a yi. Amma ko wanda bai yi makaranta ba ma ya san cewa ba abu ne mai sauki a ce ga dalilin da yasa an sauke zaɓe sannan a sake barin wannan jam'iyya ta shiga cikin zaɓe ba.
A ɓangaren APC kuma tsohon sakataren jam'iyyar a Filato Bashir Musa Fati shine ya mayar da martani yana cewa
ƙararrakin da aka kai ƙara ne akan ƙara akan ƙara akan ƙara. Bayan na farko shi a sanata da aka ce akwai masu ƙararsa daban-daban wajen mutum uku, akwai ɗan jam'iyyar Labour, akwai ɗan jam'iyyar mu na APC, akwai ɗan jam'iyyar PRP, duk akwai ƙararraki a kansu. Saboda haka ba zai yiwu a ce shikenan an rushe an bar na farko ya tafi ba. A'a, su ma waɗanda suka kai ƙara daga baya suna buƙatar a bi musu haƙƙinsu. Shi yasa kaga an ɗora nasu kuma aka ce to a koma a je a sake zaɓe. Wannan shine tsari da kotu ta yi amfani da shi, wannan shine hukunci da kotu ta yi wanda mu muka gamsu da shi, wanda kuma muka yarda da shi ta dora. Amma waɗansu masu son su kawo rudani a tsarin suna cewa a'a, an ce duka har su ma. To idan an ce har su kuma su yi, a wanne lokaci ne a fike da shi? A kwana 90 ɗin da ake bukata, kwana nawa suke da shi da za su je su yi zaɓe, wanda za su koma ward a je a yi wo zaɓe daga ward? Wannan fa ana nufin kwana 90 ne, ko hukumar zaɓe da suke ba da lokacin da za a yi tsarin wannan tana ba da kwana 100 ne da wani abu. Saboda haka wannan abu ne wanda yake a miƙe, an yi ba su haƙuri za su yi su koma su zama 'yan kallo har a yi abin da za a yi a gama kafin wani lokaci in Allah ya sa da tsawon kwana sai a haɗu 2027.
To sai dai ga shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alaƙa ta ƙasa da ƙasa na Jami'ar Abuja, Farfesa Sharif Gali Ibrahim, ya yi nazari kan wannan hukunci yana cewa.
To idan kika ɗauki ainihin wannan soke zaɓe da aka yi na ainihin shugaba na marasa rinjaye na ainihin majalisar dattawa, za ki fahimci cewa abinda kotun ta ayyana shine cewa a sake zaɓen. Babban dalilin da suka bada shine a zaɓen da aka yi na watan Fabrairu na sanatoci na fidda ainihin wanda za su wakilci jam'iyya, musamman na jam'iyya na PDP, ma'ana jam'iyya mai hamayya, sun ce akwai ƙananan hukumomi har 12 da ba a yi zaɓe ba. Saboda haka akan wannan ya nuna cewa ya kamata a sake zaɓe. To duk wanda zai zo ya ce shi wannan ɗan takara da aka sauke, ma'ana shugaban marasa rinjaye a ainihin majalisa ta dattijai, ya ce bai da damar da zai koma a zaɓe shi, kin ga wannan shirme ne. Na biyu, duk abin da wani ƙorafi da za a kawo akan wannan koma bayan abin da kotun ta yanke, idan kotu ta yanke cewa a sake zaɓe, ma'ana a turanci a yi rerun, to kin ga cewa an ma yi adalci akan wannan. Ba akan wasu zaɓuɓɓuka ba, kamar wasu zaɓuɓɓuka da aka ce an cire mutum ne gurin gabaki ɗaya, wata jam'iyya ta maye gurbi.
Shi kuwa tsohon shugaban hukumar zaben ta ƙasa Farfesa Atahiru Jega ya ce duk abin da ake so a gani kan harkar zabe sai an dauki wani mataki
bai sashe sashe na dokar zabe waɗanda ya kamata a gyara su a inganta su domin a tabbatar amfani da na'ura ta zamani ga harkar zabe yana kawo inganci ne ba yana kawo kusumiya da kace na ce ba ina kyautata zaton cewa duk wannan matsalolin da muka gani suna faruwa za a yi maganin su
yanzu a lokacin daukan wannan rahoton jam'iyyar PDP ta rasa membobi 12 a majalisa sannan kuma jam'iyyar Labour ce ke bi mata da membobi 10 yayin da jam'iyyar NNPP na da membobi 3 sai jam'iyyar APC mai memba 1 Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria